Ƙauye
daga muryar Amurka a Washington DC. Mazaurar assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Da ma wasu tashoshin na FM duka a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Kabara Ahmad.
Yau Litinin 5 ga watan Maris 2018 za mu ci gaba da magana ne akan kangararrun yara da kuma yadda ake tarbiyyar su.
Inda muke son mu ji daga bakin wani shahararren shugaban gidan kangararrun yara dake Kaduna dan jin wai shin mecece wannan gagara ne da muke magana akai.
An ce kangararre yaran sun nau'i nau'i ne. Akwai yaran da shi kangararre ne zai zuwa makaranta ayi da shi je makaranta ya kiya. Sannan akwai wani nau'in kangararren wanda shi kuma bayan bai zuwa makaranta sannan kuma baya kwana gida. Sannan akwai wani nau'in kangare wanda ainihin bai kwana gida bai zuwa makaranta kuma za ku ga yana bin bola, yana tsantan karafuna, yana tsantan danko, yana tsantan alminiyo, ya je a auna mashi a bashi kuɗi.
Baya ga amsoshin tambayan ku, tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter da ma na Instagram, zamu kawo tattaunawar wakiliyar mu Binta Ibrahim da Malam Niga na garin Kaduna mai gidan gyaran tarbiyyar yara.
To Hasata, kin dan sha ruwan zafi?
Eh, na sha. Sanyi nake ji.
To za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota cewa a ganin ku menene bambancin hauka da kuma gagara, musamman yadda za ku ga ana kallon wasu takadaran yaran a matsayin wasu kamar waɗanda aljanu suka shafa saboda fitina da taurin kai.
Sakon mu na farko ya fito daga Abdulrahman Aliyu Balkore, yace hakika akwai bambanci ba ma kadan ba idan ka ce gagara ko to kai kenan ka shawo kan wancan mutumin, amma abin ya gagare ka, amma hauka ciwo ne.
To gagara ko an yi ne kenan. To sai Mansur bin Adam Matazu yace tabbas VOA Hausa da hauka da gagara akwai bambanci, saboda in kace wannan mahaukaci ne to shi ya fita a jinsin mutane, shi kuwa gagara wani al'amari ne daga cikin irin halittun Ubangiji.
Shi ko Buba mai gora gasho yace hauka wani lokacin shan kwaya ne ke jawo ta, gagara kuma a kasari wasu daga
haifar
su suke samu, sai kaga yaro baya jin magana.
To sai kuma Buhari a Hayaguru yace yau da gobe hauka daban, gagara ma daban. Ita hauka wata aba ce da Allah, daga Allah, amma ita gagara sakaci ne na iyaye. Nagode ku tashi lafiya. To wasu sun ce haihuwa, wasu sun ce iyaye. To
ra'ayi ya bambanta. Sai kuma Baffa Haruna Bajoga yace hauka dai wata larura ce da dan adam yake jarabtuwa da ita, wacce take shafar lafiyar kwakwalwarsa. Ita kuma gagara fitina ce ko kiriniya ko kuma kangarewa. Gagararre yakan yi duk abin da yayi niyyar. Yayi niyyar zai yi ba tare da shayin kowa ba.
To sai kuma Tanima Adam Muhammad yace hauka ciwo ne, gagara kuma wani lokaci rashin kulawa ne, wani lokaci kuma halitta ne daga Allah, amma dukkan su ana samun sauki, ana warkewa daga hauka, gagara kuma ana samun natsuwa.
To Allah ya sawwaka. Sai kuma Bilyaminu Ma'azu, sai kuma Haruna Abdullahi GSH yace gaskiya yau da gobe hauka dai ita ce yin wani abu ba cikin hankali ba, sakamakon rashin samun natsuwa ta hankali. Shi kuwa gagara yaran ta ce irin wace yara ke yi.
Sai Bulyaminu ɗan mama yace yau da gobe tabbas akwai bambanci tsakanin hauka da kuma gagara. Shi dai hauka kamar yadda muka sani jarrabawa juyawar kwakwalwa ce. Ta yadda wanda ya tsinci kansa a ciki ba zai iya tunani ko kuma aikata wani abin da yayi daidai ba da hankali na sauran jama'a kenan. Ita kuwa kangarewa tsabar zuciya ce kawai sakamakon wasu dalilan da ba su rasa nasaba da sakaci da kuma karancin kula ta iyaye ga yaransu.
To sai kuma Rabilu Ibrahim yace assalam to shi dai hauka gushewar hankali ne ga dan Adam. Ita kuma gagara kawai zaka ga mutun ya rikice ne har ta kai ga baya jin duka ballanta na fada. Amma mafi yawancin kiritaka ana yin ta ne
ga kiritaka.
Haka ne kiritaka ana yin ta ne a lokacin yarinta amma wasu kuma tana dorewa har zuwa girman su.
To sai mu ce sai ku mu leka ga Jazuli Ishaq Muhammad yace hauka yana da nasaba da shafar aljanu ta wata fuska. Ita kuwa gagara tana da nasaba da yadda mutum ya kyautata bayansa ko gina bayansa a rayuwa.
To shi kuma Mansur Baba Yaro yace yau da gobe hauka dai larura ce amma gagara mafi yawan lokuta sakacin iyaye ne musamman iyaye mata saboda mahaukaciyar soyayya da suke nuna wa ƴaƴansu. Allah ya sauƙa to mazanfa.
To aiwa sai Hafsa. To sai Idris Kurmi Ali yace yau da gobe iyaye ma su da su yi wa ƴaƴansu addu'a da kuma tarbiyya amma hauka jarrabawa ce ta Allah.
To shi kuma Ibrahim Musa yace gagara shi ma yana ɗaya daga cikin sallar mafarin hauka.
Bahaushe ma cewa su mun hauka zub da yau.
To
to sai Sa'idu na Inna Rahamawa yace salamu yau da gobe. Wato bambancin hauka da gagara shine shi fa hauka wani abu ne mai bada tsoro saboda haka da har duka ake idan abin ya motsa. Ita kuwa gagara akwai bacin uwa ko na kaka anan suke samun kan gagarairi wato irin yanda ake shago ba yara kenan.
To shi uban fa to ne da
yi shiru. Kafe uwa.
Na da yi shiru. Amma shi kuma Shamsu baban Sadiq yace salam yau da gobe a gani na wannan afili take domin hauka yana nufin mai tabin hankali amma gagara baya nufin rashin hankali yana nufin rashin ji tsantsa.
To sai Boren Booker Allah sana faɗa daidai yace salam yau da gobe hakika gaskiya tabbas hauka larura ce amma shi ma akwai na ganganci ko kuma na sakaci amma gagara mafi yawan lokuta shi ma sakaci ne na iyaye saboda mahaukaciyar soyayyar da suke nuna wa ƴaƴansu ya kamata iyaye su ba da tarbiyya mai kyau ga ƴaƴansu domin su gane a waje kenan sun fita waje ta yi.
Shi kuma Abdullahi Lakifuntuwa yace Allah ya sana faɗi sunan daidai yace a gani na yau da gobe bamban shin hauka da gagara hauka larura ce Allah ke dora wa bawansa duk da akwai hauka ta gagara wanda mutum yana ganin babu wanda ya isa da shi yana shaye-shaye daga nan sai hauka kusan dai babu bambanci a gaskiya.
To sai kuma Jonathan Magaji yace hauka da gagara ubansu daya sai dai kowa da uwarsa.
To ko kaga wani ra'ayi a dan shi kuma Muktar ke Isa yace gagara yaranta hauka kuwa lafiyar ka ya tabu kenan.
To sai daga karshe Sulaiman Adamu Tandar Potoskun yace assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah tabbas tabbas hauka ciwo ne wanda Allah yake dora wa mutum amma gagara kuma samun dama ne daga wajen iyaye domin ai ba gagararre sai bararre. Shi yasa ai muka ce bari mu nemo su malami ga mujiya suke da su
shine ai
tunda su ba su bari ba. To mun godiya ci gaba da aiko mana da sakonni muna godiya.
To yawancin irin waɗannan yara kangararru ana ganin mafita ɗaya ita ce kai su gidan kangararrun yara don a gyara musu tarbiyya. Shin hakan yana aiki kuwa?
To wannan tambayar taki ce ta sa Binta Ibrahim ta garzaya ɗaya daga irin waɗannan gidajen kangararrun yara domin tattaunawa da shugaban gidan ga kuma yadda suka yi a tattaunawar tasu.
Sunana Lawal Yusuf Muduru ko da yake amsa ne na da Malam Niga a nan garin Kaduna. Cibiyata kuma ana kiranta Niga's Rehabilitation and Skill a nan garin Kaduna kuma insha Allah muna bada tarbiyya bakin gurgudu. To bangaren kangararru in an ce kangararre yaran sun nau'i ne. Akwai yaran da shi kangararre ne bai zuwa makaranta ayi da shi ya je makaranta ya kiya. Sannan akwai wani nau'in kangararren wanda shi kuma bayan bai zuwa makaranta sannan kuma baya kwana gida. Sannan akwai wani nau'in kangare wanda ainihin bai kwana gida bai zuwa makaranta kuma za ku ga yana bin bola, yana tsintan karafuna, yana tsintan danko, yana tsintan aluminium, ya je a auna mashi a bashi kuɗi da sauransu, ya ci abin da yake so, ya sha abin da yake so, ya biya kuɗi ya je ya game ko ya kalli fina-finai ko kallon ƙwallo da sauransu, saboda tsabin kangara ba a ma san ina yake ba da sauransu. Kuma ga age din shi duka bai wuce shekara 8, wani shekara 9, wani 10, wani 11 har 12 da sauransu, zaka yi tsantar su a cikin waɗannan nau'i na kangararru da sauransu. Idan haka shi kangarare ko a ina ma za a iya same shi.
To irin daliban da kake samu, ta yaya ake tafiyar da su?
To daliban da nake samu dai ga sunan dai, idan har aka zo aka sai form aka yi register, to akan kawo mana su in aje su in ba su kula ta musamman domin samar da ainihin tarbiyyar su da kuma taimaka ma iyayensu wajen tarbiyyar da su, saboda ko ba komai idan yaro yana gaban iyayensa, to karshenta yafi karfin su tsare shi ko su kula da shi ko su rika ganin zirga-zirgan shi ina yake zuwa ina dawowa. To amma in aka zauna wurin aka aje shi da sauransu, to za mu ba mutum dan lokaci da sauransu wanda zai zo ya anshe shi, daga nan kuma sai ya koma da shi a gida, ya sa shi makaranta, ya sa shi duk abin da yake so, kuma in Allah da za a samu biyan bukata.
To yanzu matakai kake dauka wurin dawo da su kan hanya?
To matakan da nake dawo da su kan hanya, Allah ta'ala yakan taimaka mana, bangaren akwai addu'o'i, sannan akwai wasu nau'i na magunguna na traditional, sannan kuma akwai nau'i na hikimomi dai daban-daban wanda Allah ta'ala ya bani, saboda kin san karatun iri-iri ne. Akwai waɗanda suka je makarantu na boko, ni kuma na je na islamiya ne, kuma dama harkan maganin gargajiya harka na ne tun shekara 30 ma da ta wuce. To don haka akwai abubuwa da Allah ta'ala ya bani na magunguna da dabaru da addu'o'i da sauransu da Allah ta'ala ke sa a dawo da su a hanya.
To waɗanne ne a cikin duka zaman da kai na koyar da yara na, waɗanne ne waɗanda ba za ka manta ba kuma an kawo maka su a kan gari waɗanda labarin su ya iya girgiza ka?
To gaskiya labarin da aka kawo mini wanda kangarare dai kangarare ne. To kin san nau'i na kangara, akasari irin waɗannan yaran tun kafin su zo, to sukan ji tsoro saboda ko ba komai, suna tunanin su yan shekara 8 ne har zuwa 12-15. To kamar labarin da suke ji, akwai manya-manya haka da sauransu wanda sun kai irin shekara 30 ko 35, 40, 50 har yan shekara 80 sun zama dattawa, za ka ga an dauko su ƴaƴansu da jikokinsu sun dauko su sun kawo su nan. To irin wannan yaran sukan ji tsoro, don haka ba za mu bari ma su dade a nan gurin ba, sai zama na da sun dan zauna sun samu sauki, to sai mu tura su a gida, shikenan Allah da wata wannan matsalar ta kare. Wasu ma ba sai an zo an tsugunar da su nan ba, akwai bangare biyu ne, akwai na ajiyan yara, akwai dai akwai boarding. Ita dai da sauransu akwai distati da muka ware ana counseling and guiding na waɗannan yaran waɗanda bai kamata a ce an aje su ba, a ba su shawarwari da janyo su a jiki da gaggaya musu wasu maganganu, in ta kama har ma a ba mutum magani irin na kangara din nan, to shikenan sai ga kuma Allah ta'ala ya sa ana zuwa ana dawa har ya zama na ainihin an yi shiga biyu ne ko shiga uku har zuwa shiga biyar dai akan kawo mutum muna mishi irin wannan. To daga nan Allah da matsalolin shi sun kare.
To daga wani nau'i na kangara zuwa nau'i na kangara ka sani, kamar yadda ka fara min bayani cewa akwai waɗanda kake ganin sihiri ne ko kuma akwai waɗanda kake ganin rashin tarbiyya ne, ko ɗansu kuma ko haka ne kila gado ne ko ana gado?
Gaskiya ban ce ana gadon kangara ba, saboda akwai kare da wutse dan kare da mine, rago da wutse kare, akwai wanda zake ga cewar iyayen shi babban gida ne ko iyayen shi malamai ne ko sanannu ne ko manyan mutane ne, to amma shi ya kauce ya fandare da sauransu. To kin ga wannan na sa kai ne ba za mu ce na gado bane ba, akwai wanda su iyayen su mutanen kirki ne amma sai ga yaron kuma ya bauɗe da sauransu. To kin ga wannan nau'i ne na wani musamman wanda mutum shine ya sa kanshi da sauransu. Yanzu akwai wani yaro da aka kawo min yau, aka ce mani ya ki zuwa makaranta, bai son zuwa makaranta, sai dai je ya dauki wata kariya ta ƴan uwansa ya tai daji ya farauci bera da sauransu, wanda a gidansu ba a rasa nama ba, a rasa abinci ba, a rasa duk abin da ake bukata na rayuwa, duk ba su rasa ba, amma shi ga inda ya sa hanya, inda ya sa gaban shi da sauransu. To shi ma ya zama na ainihin kin ga ire-iren waɗannan, duk wata kangara ce ta sa kai da sauransu. To kuma ba za a rasa na gado din ba, wanda ya zama na ainihin mutum ainihin mahaifin shi kila abinda ma yasa ya taso daga garin sa ya dawo Bariki ya zama ne kenan cewa kila ko irin wannan matsalar ce ta sa ya taso daga garin sa ya dawo Bariki to shine sai ya zama na ainihin ya zama kangarare har Allah ta'ala sa mai yan natsuwa haye aure har ya haifi wannan to kuma kin ga ana cewa dan gado su ya zarta to ire-iren wannan kangare shi ma ana samar da ita da sauran su to gaskiya kangaren nan kala biyu da ko mutun ya zama na ainihin ya gada ko kuma ainihin ya sa kanshi da sauran su kirimiya ta matasa ko kuma yaran zamani
to kamar a gargajiyance akwai wani abu da ake sa akai cewa ila jinni ne ko kuma sihiri ne yana faru
eh bangaren sihiri daban bangaren jinni daban sihiri mai sihiri yakan yi amfani da mugayen malamai ko ya hada da bokaye da sauransu domin ai mutum sihiri da sauransu ko da yake sihiri eh tabbas akwai shi dan zaka je ka so kayan sihiri duka bai wuce ka kashe naira 200 ba amma idan ka jefa mutum cikin wannan hali sai ya kashe kusan 100 ma bai wuce daga cikin wannan halin nashi ba da sauransu to jinni kuma sukan kama mutum ta kowane nau'i da sauransu kuma lalle su ma akwai kuma muna ganin su iri daban-daban nau'i kala-kala da sauransu dan haka shi kanshi jinnin in zaka yi magani sai ka san wani irin jinni ne sannan kuma wani irin magani ya kamata a bashi domin a warware da wuri to in ya zama na ainihin ciwo daban magani daban ana samun matsala amma in ya zama na ainihin kayi bincike wannan jinni ne sannan kuma wani irin magani zaka bada dan a rabu cikin sauki to lalle ana samun nasarori da daman gaske
to da ƙarshe wajen shawara zaka bai wa iyaye musamman inda suke fuskantar yara alubalen yara masu tauran kai kuma da girmiya
to ni shawara da zan ba iyaye ya kamata ya zama na ainihin dukkan uwa ko uba da sauransu ko da yake nauyin abin da ya tattara ga iyaye mata saboda kusan nau'in tarbiyyar gabaɗaya 100% ina jin su suka ɗauki 85% ko kuma 90 ma ko in ce kashi 95 ko kashi 90 su ne ke kula da tarbiyyar yara da sauransu saboda uba wani idan ya tafi tunda asuba wani ba zai dawo ba sai bayan sallan isha'i ko abin nan karfe 10 ko 12 yake dawowa gida karshen ta lokacin da zai bar gida yara ba su tashi bacci ba lokacin da zai dawo yara sun shiga bacci to kin ga kusan in ce 24 hours uwa ita ke kula da ainihin tarbiyyar yara to don haka ina kira ga iyaye mata sai su zage su zai su ƙara jan damtse su tsayuwa irin ta mai daka domin kulawa da tarbiyyar yaransu saboda ko ba komai abin su ne zai shafa idan alkhairi ya zo ga yaro shi su zai shafa idan matsala ta zo ga yaro su zai shafa da sauransu shi wani uban ma san bai damu da wannan ba sai dai ya kama gabansa to ina kira ga iyaye ko da yake iyayen mata yanzu na zamani ne sun zama wasu abu daban zaki ga uwa a matsayin ta na mace mai ba da tarbiyya mai kula da sauransu ita ma ta shiga cikin harkan shaye-shaye gadan-gadan da sauransu iya zubillahi
gaskiya kam to kin ji ta bangaren da suke gani abu
to amma su kuma likitocin lafiyar kwakwalwa da yadda suke kallon lamarin fa Usman don bincike ma ya nuna wani lokacin waɗannan yara kaifin kwakwalwa ne yawa da su kuma saboda haka idan ba a dora su kan hanya ba sai kaga sun
kauce wato suna ganin cewa saboda kaifin kwakwalwa suna ga kai sun mafi ka kwakwalwa wala ka tarsa sasu sai abin da zai gada ba wannan shine wani bincike kan da akai kuma akai to kenan suna buƙatar jagora to saboda haka ne yasa muka ce to bari mu lalubo ɗaya daga cikin likitocin lafiyar kwakwalwa din daga Malam Aminu Kano Hospital wato asibitin koyarwa kenan a kanan Dabo domin mu ji shin menene bambancin gagara ne da hauka wasu sun ce hauka wasu sun ce ai kowanne daban shi malami ga yace ai wani lokaci akwai shafar aljinin ma fa yawa to saboda haka bari mu je mu ji a likitance a abin yake salamu alaikum Dr. Gudaji
salamu alaikum Dr. Gudaji
alaikum assalamu rahmatullahi wabarakatuh
yawa ai lafiya lo ai Malam Mustafa ai da muka neme ka muka rasa an ce to kan ni ma ka zautar da ni mana muna ta neman ka a waya
har su ma yayi sai da na farfado da shi da
ai ji
a hankali gashi kuma kai nesa
eh
Allah zanki to yanzu bari mun gwada dillaikan ka guda biyu sai muka ce to bari mu gwada ta uku mu gani to abinda muke so bari mu je kai tsaye wannan magana da ake menene bambanci ne na gagaran nan da maganar tabin kwakwalwa a cikin lafiyar yara wasu fa sun ce abin cike ya nuna cewa kwakwalwar yaran nan tana ja ne ko lokaci suke ta kirinya ya abin yake ne
eto ka san sha'ani na kwakwalwa a yanzu ma an ce duk wasu bincike yawanci ma yanzu ne ake samu kuma abin da kowa duk muka riga muka sani cewa akwai wannan maganan da ba wuce da ake cewa yana ɗanyi
ake lambata shi
to akwai abin da ake cewa attention deficit ko conduct disorder wanda yawanci yakan faru a ƙananan yara wanda za ka ga wani kamar na so yanzu mai magana take yana zancen kula da yara kula da tarbiyya sai mata sai na cikin kuma yanda muka kara baro abin ke na al'adance saboda ake kula da duk abin da za ta da abin da za ta je ta nemo na abin da za a yi da lafiya ne a gaba to ina ganin duk da haka iyaye maza suna da babban abin da ya ke wajen tarbiyya wani lokacin aka samu matsala sun lokacin ciki ko lokacin haihuwa a haifi yaro da matsala wani lokacin duk kuma matan da aka bari wajen tarbiyya din ba su da damar kai su asibiti wasu da za su iya fitowa ma su je asibiti ba mai gida bai sani da mai
sai da izinin shi
ko in sai zo ba su da damar da za su je ɗan biyan kuɗin asibiti ganin likita da yan magani ba zai yi ba komai abin mu ne da lakani a kan al'ada wani lokacin ku biyu al'adar za su ga ba su da asali a za a addinance ko abokan za
ko a al'ada ma ita rasa gudun
jiya ne ya kamata a ce a canza
haka
to sai da kan maza a kan wani da ake ce wannan a tankin da ta zo a rasiti da zoda
yawwa
wanda da zoda a yau zama a wani da ake ce antisocial wannan ne duk abin wanda ka ya ka sani a turanci wanda ya kan faru a yara saboda yawan kin gi da ƙarya
a share
ƙarya
da taurin ido
punishment ma bai ma san ma amfanin shi ba
wani ma kaman da kana punishment din kana masa horon yana dada kangarewa
sosai ma sosai ma ai saboda yawanci wani lokacin aka samu ba ya yi abu daidai ba ya yi abu an ce mai da daidai ba kaga zai ga to azum akwai wani lojiki
ne akwai lojiki
shi wannan duk da yake babba ya yi an ce daidai kai kai an da ke ka
ko
yau
a ce kai wannan ya
dai ai daki alawa yanzu abin da saboda a lokacin ake so yanzu an da ke
shi an da ke shi
sannan ba a jawo shi a lokacin ne da abin da ya kamata da cikin kwanciyar
hankali sai da tashin hankali
duka ba a gyara mutum
to yanzu misali in mutum yana da kangararren da baya jin magana yaya ya kamata ya tafi da shi ne gashi an ce dukan kuma sai ya ƙara kangarar da
yawwa yanda ya kamata ya tafi da shi ya jawo shi kusa ya amince shi ya tabbatar ya san me yake ciki kamar yanzu abubuwan da suke damun mai shaye-shaye da za ga yana damun yara maza da yawa amma da matan to idan iyaye especially iyaye maza za su jawo kan kurkusa da su idan makaranta ne ya kira ta wuri inda ga wajen makaranta su zuwa gida na san da zai kamar jita yakin ba na ji yi awa ɗaya zan bincike da na karta
dukkan
makarantar na an ba da asanin ba da ba da asanin ba kawo zan duba
ba
ce ka kana ciki ba ka ciki wasu da yawa masu bai kamata a ce kasin da mukulli ba za a ci a duba za a bincike waye abokanka mai kai da mai da kai ba to haka ta bi yaran tarbiyya maimakon a ce an yi duka ko an kai gidan kangarorin yara an sa mari ina san za su je su yi wata tabi'ar ma da wata ba su da ita za su ga tabbabi al'umma ba ma iyalin ba
kawai ba ma iyalin ba kawai
to ka ji yawwa to abin da ya kamata shi ne dole iyaye maza da mata in fact maza ma hakki ya cewa kai a kan ci an kai da ɗan ta ce alamar kangara ko ɗan ta ce alamar kangara ko wannan ɗan ko wannan ɗan sai ta jawo ki kurkuta ta rage yawan fada ta rage ne kalli da rabi ta nuna ne addini shi ne har ne samu ya canja
ya dawo cikin hanyar shi
amma wani gwamnati yanzu ma ji abin da yake so kenan ba duka ba ne ba
kaman yana sha'awar ma a yi din
kuma kai kana yana tafi kuma karkon yau da kuma kai
eh ce ya kace kai bubuja
ba kunya kenan ba tsere
kuma wani yaron ma sai kaga likita a lokacin da ake cewa karkai a lokacin
kuma
yake cewa a to ni kuma sai nayi minti biyu sai kaga ya fice ya je abin da aka hana shi
yawa to I think that you think that I have some conduct disorder thing eh wanda zai zama antisocial daga nan ma sai zama harkar laifi amma idan jawus ake nuna ne cikin kwanciya hankali domin cewa dalilin da yasa aka ce karkai din nan saboda kaza da
kar ya cutar da kai kanka din da kake
yi kai ya da saka da haka ba yau amma din yayin da yake wahala ne da zama magana da ɗan mai bincike ne
to
kuma ma kan ni aure shi da kuma mana da shi da abin da ya dame mu kasuwanci ne ya zama nemo su ka musu
shi shi kenan
eh shi ne ko ga shi ka dai wannan
shi mai akwai wasu abin
kuruhi idan ba ka ilimin da ya ga ka tribunti da shi da shi da wannan abin kin na rayuwa zai ta fi a kamace shi zai ta fi ya ta mu dama da shi ka da wasu
to amma yanzu likita ku misali kamar yanzu kaji ai kafin mu tattauna da kai an yi hira da malaniga da yake Kaduna da gidan irin wannan kangaradin yaran shin ku likitocin da kuke na zamani da kuke karatu akan harkar kwakwalwa kuna goyen bayan kai yara irin wannan gidajen aje ai wannan doka na nasiha ai mai nasiha na daure shi na addu'a ai addu'a kuna goyen bayan irin wannan ko kuna kallon abin kamar yan canfa canfa ne
ai kasto yana da bangaren da yake da kyau yana da bangaren da ba shi da kyau to na farko da zamu iya cewa gaba ɗaya ba
kyau
ba shi da amfani saboda za su zama su zaki iji na kamar za a iya control ɗin wannan yaran da su to amma abin da ya kamata su kuma su rika duba harkokin zamani ya kara zamanantar da yadda suke kula da yaran
da al'amarin na gaya
sai harkar koyarwa za a iya cewa to mutum ba mari za a sa shi ba amma zai yau dan motsa jikin da ake yi da dan fita a nan sai iska kai da haka take kana aiki
yawa
saboda kai ka za ka yi
ka za a cikin gida
dan sai zama a asibiti cewa ya fa a samu mari
eh sai ya fi jin haushin kwannan fiye da mai
malalin da ana bada magani kada mu ji abin da gare mu sai ka ji za ka yi duk wani aljani ne wanda kuma bai kamata haka ba
in
ka mira da tarihi ya nuna kamar masu gargajiya masu hawan
masu gudu polio gaskiya an dade ba a yi sha ba a Janubu ne da
don aka ce aka ce na kan kai ba abin da za a yi su da a koma ba a jin zuri a yi ta abu da a fitar rubutu da jike-jike to amma kuma ta abubuwan da za a yi sosai su kanki masu yin irin wannan traditional din kamar malam Lija na da ake samun labarin
har da wurin koyon sana'a a gidan da wurin koyon sana'a
da masu mulki da masu ilimi da mulkin zamani a tsara duba abin a gyara ya zama ƙwaƙwai kuma zai iya zuwa ma zai mai aiki amma zai aje saboda abubuwan sun ƙazanta da yawa ba za mu a baka ka shiga ciki ba
kuma da
abin da yake ba
haka to yanzu daga ƙarshe a matsayinka na matashin likita ba mu kalma ɗaya ko biyu ka rufe mana ba mu kalma ɗaya ko biyu a matsayinka na matashin likita me zaka ce wa iyaye matasa
eh abin da zan ce iyaye matasa ni ma a matsayina na kuga gaskiya da taimakawa sauran iyaye mata tarbiyyar nan mun ga kuna da 80 cikin 100 to mu ba mu zo mu rage matsayi 80 din mu ba mu 20
ka gare wa Hafsa Hawaye dama da Hafsa ta gaba cewa an tara wa mata laifi
hankaci ina har ya ji kere
ka share wa Hafsa Hawaye dama ta ce an tara mata laifi kowa shi a sako yace ce laifi mata tunda da macen da yaran duk karkashin uban suke sun yana ta mujurai haka to Allah ya sa shi
mun gode malam
lokacin kadin da yake kana da uzurori da yawa amma mun gode sosai da ka
bamu mun gode doctor
yawa wallahi ni ma na gode shi ne mai shirin ne gida yawa wallahi to yanzu kan ai kinga tunda mun tattauna amma Hafsat abu ɗaya nake son mutane su rike maganar da uwa ba ita kadai ce da tarbiyya ba
shine
uba yana da babban aiki akan sa daga uwar har yayin ana son ya tsaya su tarbiyyar kansu eh amma shi ma ba sai ya kokari ya zo ya tarbiyya
wani zuban ai suna ganin da yake uwa ce take gida ko da yaushe sai a dauki komai a maka
mata to sai a dan hada kai ma ka dan kara da muzurai
ka samu
sauki to yanzu kan duka a madadin
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma wadda ta taya mu dan kafar wasu abubuwa eh yau wato sun daula so sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Audrius Rigas muke cewa mu zama lafiya
dan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasan ne na motsa jike dinkin su ba ta share ba.